أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'du kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na Masjidul Qur'an don tafsirin Qur'an bisa ga horewa da amincewa da yadda na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna masu addu'a da kaskantar da kanmu zuwa gare shi subhanahu wa ta'ala ya sa dukkan abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah shi sa mu wanye lafiya Allah shi ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai. Allah ya sa maganganun mu su dace da ayyukan mu. Allah ya mana gyadaddo ga sama ƴaƴa, ƙasa ƴaƴa, tsakiyanta ƴaƴa, ya tsunduma mu a aljannan Firdaus gobe kiyama. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salimin. Yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na 10 a wannan wata na Ramadana hijira na da shekara 1434 gabanin kutsawa zuwa ga karatu akwai ƴan uwa masu CD sun kawo mana albishir na cewa tafsiri da ake kan gabatarwa na bana sun hada darasi na farko ina ji zuwa na 7 a CD guda ɗaya tafsirin maza da muke ciki a cikin suratul nisa'i wannan shine na farko muna fatan na biyu na dab da isowa tafsiri na mata ma da ake na suratul yusuf wanda ake sa a Globe FM da sauran wurare da suka sawwaka ko da a wata jiha ana iya samu duka a hannunsu muhimmancin irin wannan sako na addini ba zai iya yiwuwa daga nazo wajen tafsiri na ji na kiyaye shi ba addini tunatarwa yake so fa zakir fa inna zikira tanfa'ul mu'minin ku tunatar don tunatarwa na amfanar da mu'minai don haka addini shi addinin tunatarwa ne a mallakansa zai taimaka mutum ya saurara iyalansa su saurara abinda ya kubuce masa a lokacin tafsiri ya kara fahimtarsa abinda ya kubuce masa a lokacin ji a radio ko gani a TV ya kubuce ya kara ji abinda ya ji ya kara jinsa mai iya yiwa mutum ya bukata ma ya saya ya bada shi sadaka fi sabilillahi matukar abin yana wanzuwa ana amfanuwa da shi Allah na iya baka cikakken ladan sadakatun jariya Allah ya ba mu ikon sayansa da amfanuwa da shi da kuma saya mu ba wasu don su amfana da shi Allah ya sa mu tsira gaba daya da ikon Allah za mu tashi akan a cikin sura ta hudu wato suratul nisa'i kamar yadda aka saba za a samu sidin a wurin Darul Islam anan da kuma MYCD dukansu suna Laushi Shopping Complex daura da stadium na nan Bauchi anan wunki ga duk mai bukatar su insha Allah ta'ala zai iya samu a hannunsu na bana da na bare da ma shekarun baya gaba ɗaya muna fatan za a iya samu a wurinsu da dukkan sauran darussa da ake karantarwa na sunna za a iya samu a wurinsu Allah ya mana jagoranci a ranar ma mun tsaya a cikin sura ta hudu yau za mu tashi akan daidai aya ta 60 darasi na 10 a watan Ramadana insha Allah ta'ala. Allah ya taimake mu ya mana jagoranci. Na'am.
A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
ألم تر إلى الذين يزعمون الله يتبا كايدو ببزوا جماعة سكي رياوة أنهم تيوا للسو amanu bima unzila ilayka sun yi imani da abun da aka saukar zuwa gare ka annabi wama unzila min qablika da abun da aka saukar gabaninka yuriduna suna son ayyata hakamu ila taguti su rika kai hukunci zuwa ga tagut wa kadi umiru ayyafuru bihi bayan an umurce su su kafurce wa shi tagutun wa yuridu shaytanu shaydan yana son ayyu billahum ya batar da su balalan bata ba'ida wacce take mai nesa wato kifatan da Bahaushe ke cewa wani yayi nisa baya jin kira. Allah ya kare mu. A jiya mun yi karatu akan ayoyin da Allah yake wajabta mana rukun amana da yin adalci zuwa wajabta mana da'a gare shi da'a zuwa ga annabinsa biyayya zuwa ga ulul amri wanda ya shafi malamai da ma'abota Qur'ani da shuwagabanni a cikin abin da bai saba wa shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala ba kuma Qur'ani yace in mun yi sabani cikin wani abu mu maida shi zuwa ga Allah da manzonsa matukar muna imani da Allah da gobe kiyama. A yau bayan an kammala magana ga mu'minai da wasiya ga mu'minai a yau darasin zai tashi ne kan munafukai. Allah ya kare mu daga munafurci da munafukai. Wannan aya ta sauka ne akan wani sabani da ya faru tsakanin musulmi wanda yake da'awar yayi imani da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi da kuma bayahude wanda yake da'awar yayi imani da asaura sai sabani ya shiga tsakaninsu. Sabanin da ya shiga tsakanin shi musulmi abinda ake tunanin zai imani da shi shine mai Qur'ani wa yake tsammanin zai mar hukuncin adalci shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ba yahudi ana tunanin zai yi imani da asaura zai kaurace wa shari'ar annabi tsira da aminci sabbata a gare shi. Sabani suka yi su sulhu ya gagara sai shi munafiki ainihin ba yahudi ya dir sai ya ce to ina ga tunda ya gagara mu tafi zuwa ga annabinku ya mana shari'a. Shi ba yahudi ya zabi aje wajen annabi tsira da aminci sabbata a gare shi dalilinsa ya ce a gaban annabi Muhammad ba za a yi cin amana ba. Ba za a yi zalunci ba kuma yace baya karɓar rashawa babu corruption a wurin babu corruption yace da haka mu je wajen annabinku ashe shi musulmin munafiki ne shi kuma sai yace a'a ni kuma na fi so mu tafi wajen malaminku na Yahuda shine Ka'ab ibn al-Ashraf ni kuma shi nake so yi mana dalilin sa ba Yahudan ya fi shi gaskiya in an zo gaban annabi Muhammad tsira da aminci sabbata a gare shi duk da shi musulmi ne ba za a bashi wannan abun ba saboda addini adalci yake yi ba wai a wani addini kake ba adalci ne sai fahimci duk da shi musulmi ne ba za a kwaci abun ba yahudi a bashi ba za ka sai yace mu tafi wajen Ka'ab ibn al-Ashraf shi munafikin da yake da'awar musulunci yace a waje wajen Ka'ab ibn al-Ashraf ya san Ka'ab ibn al-Ashraf yana karɓar rashawa ana ba da cin hanci akwai bribe mafhum sai tunda ana ba da bribe ana karɓan cin hanci sai yace a je wajen wato zai iya bribing din Ka'ab ibn al-Ashraf shi kuma bai hude yace a ni bazan je wajen Ka'ab ibn al-Ashraf ba shugabanmu ne malamanmu ne amma a wurin akwai ciwatuwa wajen annabinku za a je can gaskiya ne take hukunci. Al'amari yayi tsanani shi munafikin da ke da'awar musulunci yace ba zai je gaban annabi ba shi kuma munafiki ba nan ba yahude yace shi kuma ba zai je gaban Ka'ab ibn al-Ashraf ba dan haƙƙinsa ne in an je gaban Ka'ab ibn al-Ashraf duk da malaminsu ne na yahudu akwai possibility akwai probability akwai tsammani mai girma na za a iya kwashe haƙƙinsa a hannunsa in an ba wa Ka'ab cin hanci amma in an je gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina da yakinin kaya na ne ta kowace hanya aka je aka dawo ni za a bawa dan na san ba zai karbi cin hanci ba saboda yahudu da man da nasara shari'a ta amince in ana shari'ar musulunci in suna son a musu aiki da ita in sun zo kotun musulunci a musu idan ba sa so su je duk inda suke bukata amma in sun zo Allah yake a musu aran ma
سماعون للكذب أكلون للسحت
فإن جاءوك
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا
وإن حكمت
فاحكم بينهم بالقسط
إن الله Allah
ya
ce sama'una lil kadhibi wato fa'aluna lil kadhibi kenan mutane ne masu tsananin yin ƙarya da son jin ƙarya su yahudu kenan akaluna lis suhuti masu yawancin me kenan haramu masu yawancin cin hanci masu yawancin ciwatuwa fa in ja'uka in sun zo gare ka fahakum bainahum aw a'rid anhum in sun zo da kiyas gaba gare ka ka musu shari'a in ka ga dama kar kai fa in hakamta fahakum bainahum bil qist fa in ja'uka fahakum bainahum aw a'rid anhum wa in turid anhum falan yadurruka shay'a in ma baka musu hukuncin ba dan ka ki ba zai cutar da kai da komai ba fa in hakamta in za ka yi fahakum bainahum bil qist kai hukunci tsakanin su da adalci innallaha yuhibbul muqsitin lalle Allah yana son mutane masu adalci wannan ita ce wasiya da aka yi wa annabi Muhammad tsira da aminci sabbata a gare shi matukar an zo gaba gare shi to yayi hukunci da adalci kada ya bari ayi hukunci da ciwatuwa me ke faruwa a lokacin sai shi ba yahuda ya tsaya ya jajirce ya fara maganganu cewa shi dole sai an je gaban Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da shi munafikin bai amince ba ba yahudan ya wuce wajen annabi tsira da aminci sabata a gare shi dole musulmin ya bi shi da aka ji annabi ya kalli kis da ya gama ya yi nemi shaidu ya gama sai ya ce gaskiyar magana ba yahude ke da gaskiya don haka ga haƙƙinka na shi munafikin a ni fa ya ce a ya fi ka gaskiya to ai ne musulmi ne ai ba ya ce ba haɗin baki ake ba hujja ake nema hujjarsa ta fi ƙarfi ana fitowa sai ya ce shi bai yadda ba shi munafikin ya ce ni ban yadda ba bai yahuda ya ce to mun je gaban annabin ka ya ce shi dai bai yadda ba ina za a je sai bai yahudan ya ce sai munafikin ya ce kai duk da Muhammad ya yi mu je wajen Abubakar Siddiq mu ji shi me zai yi shi bai yahudan sai ya ce mu je mu ai da Abubakar da Muhammad tsira da aminci sabbata a gare shi a yi ƙwaryar sama ne da ta kafa ya ce mu je mu aka je aka sake baje magana ba amma tsaya gaya masa cewa an je gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba aka baje magana da ya gama duba sai ya ce gaskiyar magana ba yahude ne yake da gaskiya kai ba musulmi yake ce a ba naka bane ai babu hujja ga mai hujja da haka ba yahude haƙƙinka ne sai a baka wanda yake na maka adalcin musulunci suka sake hutowa sai munafiki ya ce ni shi ban yadda ba mu tafi wajen sayyidina Umar to annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tausayi mun san irin tausayin sa wa kana bil mu'minina rahima kuma yace ya kuma gaya mana tausayin sayyidina Abubakar yace arhamu ummati bi ummati Abubakar yace wanda yafi kowa tausayi cikin al'umman nan shine Abubakar yafi kowa a cikin ku tausayi to shi sai ya sake rabuwa da su sai suka je wajen sayyidina Umar shi kuma annabi yace wa ashaddu fi dinillahi Umar wanda yafi kowa tsanani a cikin addini yace shine Umar ibn al-Khattab misalin sayyidina Abubakar yace shine misalin Isa alaihi salam in tu'azzibuhum fa innakum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ya Allah sun saba maka in ka gafarta musu bayinka ne in ka musu azaba bayinka ne amma in zaka yafe musu ya Allah kai mabuwayi ne mai hikima sai ka yafe musu ko da an yi laifin sai ce ya Allah in ka yafe dai ba cutuwan da za a yi yace to misalin Abubakar irin Isa alaihi salam ne amma yace misalin Umar ibn al-Khattab irin Musa alayhi salam ne shine rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin tayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara har wanda bai zo duniya ba ana aika mar makaman kare dangi yace saboda su shaydanu ne ba sa aihuwan kowa sai shaydani ya Allah da su da ƴaƴansu da jikokin su da wanda ba su zo ba ya Allah dukkan halakar da su su ne irin Musa alayhi salam. Na'am? Irin Nuhu alayhi salam. Irin Nuhu alayhi salam. Wannan shi ne tsari irin na Nuhu alayhi salam, shi ne irin addu'ar da ya musu. Ko kuma rabbid mis ala amwalihim ko? Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim. Shi ne misalin Musa. Sai yace to kai Umar irin misalin Musa ne da Nuhu. Waɗannan su ne suke da tsanani. Kai Abubakar irin misalin Isa alayhi salam ne. To sai suka tafi wajen Umar ibn al-Khattab, sai yace ni ban yarda da Abubakar ban ji munafiki. Aje wajen Umar, sai aka je wajen Umar. Ana zuwa gaban Umar sai musulmi ya ce to ga sai Yahudan ya ce mun je gaban annabi yayi. Shi wannan ya ce bai yadda ba. Mun je gaban Sayyidina Abubakar yayi. Ya ce bai yadda ba. Sayyidina Umar ya ce bai yace haka aka yi ya ce eh. Baka yadda ba ya ce to ku jira ni. Sai ya shiga gida da ya zo sai ya zo da takobi a faki a bayan rigarsa. Yana zuwa sai sara kansa. Yana tsara kansa a daidai lokacin ya je gaya manzon Allah, annabi yake cewa inna Umar farraqa bainal haqqi wal batil. Sayyidina Umar yayi hukunci, ya raba tsakanin gaskiya da ƙarya, da wannan ake kiransa Umarul Faruq alladhi yufarriq bainal haqqi wal batil. Shikenan mutum yana tsara kansa dai sauka bai Yahudan sai gudu shi kuma gaba ɗaya ma shi mara laifin ma da ƙarya shi. Shi wanda bai laifin ba shi ma sai aka neme shi aka rasa, ana yazo yace ina ba zai tsaya ba. Saboda yanayin Sayyidina Umar, to a lokacin sai Allah ya saukar da wannan aya a kansu, yace alam tara bakai dubi ba ilal ladina, zuwa ga waɗanda yaz'umuna suke riyawa. Riyawa kawai wato suna mai pretending ne kawai, bakin su ne yake fada annahum amanu bima unzila ilayka, sun yi imani da aka abin da aka saukar maka Qur'ani, shine wannan munafikin. Wama unzila min qablika, da abin da aka saukar gabannin ka gawa shine wannan ba Yahudi ne me da ya imani da At-Tawrat kenan, shine wama unzila min qablika, sunan sa Bishr. Yuriduna ayyata hakamu ila taguti, shi waɗanda suke munafukai wanda suka ce sun yi imani da abin da aka saukar maka, suna so su rika hukunci zuwa ga tagut. Tagut shine kullu ma ubida min dunillahi wa radiya bil ibada, dukkan abin da aka bautawa koma bayan Allah, ya kuma yadda da ibadar da aka masa sunansa dagutu. Inda ya yadda, ko dan adam ne yake kirkiro doka yake hana mutane bin dokar Allah, babu hukunta amsa sunan dagutu. Wannan shine maganar Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi. Sadaka yuriduna ayyata hakamu ila taguti, anan tagutin ji Abdullah ibn Abbas yace shine Ka'ab ibn al-Ashraf, wannan malamin Yahudawa dake karban cin hanci wanda shi munafikin yace sai an je wajen sa. Abdullah ibn Abbas yace shine tagutu a wannan aya, saboda shi idan aka je da kes gabansa wanda yake might is right, duk wanda yake da kuɗi ko shine babba ko mai karfi to kullun shi yake nasara. To anan shi aka kira tagutu wato Ka'ab ibn al-Ashraf. Wa kadi umiru an yakfuru bi, bayan an umurci mutane su kafirce wa tagutu. Wa man yakfur bi taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa lam fisama laha, duk wanda ya kafirce wa tagutu yayi imani da Allah yayi riko da wata igiya mai karfi wanda ba ta tsinkewa, shine hanyar Allah subhanahu wa ta'ala. Igiya ce da in karke ba za ta tsinke a hannunka ba, za ta ja ka har zuwa ga aljanna. Wa kadi umiru an yakfuru bi wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida, shaydan ne yake so ya batar da su bata mai nisa, wato ba mai basu a kananan yan bid'a ba, zabga zabgan mushrikai yake neman mai da su, saboda batan ba mataki mataki ne. Ai wani batan sa cikin istighfari ne ya batan yake kuskura, wani batan sa kawai a cikin bukukuwan aure ne da ko suna ya bata, wani batan sa a cikin ababe ne na qiyamul layli ya bata, wani kuma a cikin farillai ne, wani kuma a cikin aqida ya bata. To batan aqida shine balalan ba'ida, bata mai nisa, saboda matukar babu tushen aqida to komai mutun ya Allah baya karba. Wannan aya take tabbatar mana da cewa wajibi ne mu yi imani da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala, mu yi imani da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wajibi ne ga dukkan mai imani sai yayi imani da wannan. Da wannan magabata irin Ibn al-Arabi rahmatullahi alayhi yace kullu man ittahama hukuma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafir, wa fi riwayatin kullu man ittahama rasulillahi hukumihi fa huwa kafir, yace dukkan wanda ya zargi manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi a hukuncin da yayi to ya fita a musulunci. Takfirul mutlaq kenan ko? ya fi wannan shine kaidan shari'a. Mai yiwa a bashi uzuri da jahilci, mai yiwa a bashi uzuri da cayan da musulunta, mai yiwa a bashi uzuri da tawili, amma kaidan hukunci takfirul mutlaq kenan ya fita a musulunci. Wajibi ne musallama wa hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala. Duk abin da aka ce Allah ya faɗa a Qur'ani, hadisi ya faɗa, wallahi duk duniya babu shari'a, babu system of life da ya dace da rayuwar dan adam kamar wannan. Ko ka fahimta ko baka fahimta ba, babu inda ya dace da wannan. Saboda dukkan man made law akwai weakness a ciki, akwai kasawa a duk dokar da dan adam yayi. Sai kaga wani nau'in zalunci, ai an kirkiro majalisa da aka ce ta dinka duniya ne, ko dinkewa ne, ko barkewa, Allah shi ya san dade. Da aka kirkiro, waɗanda suka kirkiro su biyar sai suka bawa kansu veto power. Su duk abin da suke so shi za a yi. La yus'aluna amma yaf'aluna wa hum yus'aluna. Babu wanda yake tuhumce su. Su suka yi abin kuma suka bawa kansu karfin da ya wuce na kowa. Wanda yake nuna maka dan adam da man iya da zalunci. Innahu kana zaluman jahula. Duk abin da dan adam zai yace ya cira Allah a ciki, to in ka bada awoyi sai kaga zalunci ya bayyana. Ko da mataimakai ne ma dole sai son rai ya zo. Me yake checkmating din mu? Me yake daidaita mu? Shine Allah ya ce, annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam. Munasaba da wannan, akwai wata doka da kwanan nan ake ta duba ta a cikin amendment da ake na 1999 constitution na Nigeria. A cikin Ramadan din nan ma ana kan dubawa, akwai bi reviewing the constitution da Senate suke yi, abinda suke kira wai close by close amendment. Haka za a yi ta bin kalma ɗaya bayan kalma, ana bi ana cewa an yi da kaza ba, a yi da kaza ba. Zaman da suka yi na ƙarshe, dukkan unanimously, ko kuma mu ce majority of them, to be fair, sun amince da cewa doka, sun amince da dokar haramun ne, haramun ne, haramun ne a aurar da mace ba ta kai shekara 18 ba. Wanda ya aurar da ita akwai hukuncin ɗauri a kansa, akwai kuma tara na kuɗi mai yawa a kansa. An bi dokar a zaman ƙarshe, talata mai zuwan nan za a ƙara bin dokar. Shine za a yi passing ɗinta na ƙarshe, cewa duk uban da ya aurar da ita ba ta kai 18 years ba, menene matsayinsa? Shine ya saba dokar ƙasa, za a hukunta shi. Wajibi ne duk wani musulmin da ke da contact da wani senator, member ne House of Reps, kowa akwai gudunmawa da zai bayar, a ja hankalinsu a kan wannan doka, don ta ci karo da Ƙur'ani, kuma ta ci karo da hadisan manzon Allah, kuma ta ci karo da maganganun magabatanmu. Duk wanda yake bai yarda da dokar ba a Senate, shi ya amince a aurar da mace 'yar shekara 15 ko 16, matuƙar maslaha ya bayyana, bai dame mu ba. Amma wanda yake ya amince a aurar da, bai amince a aurar da 'yar shekara 18 ba, 'yar shekara 17 in uba ya aurar ya aikata haramun a dokar ƙasa, sai mu tambaye shi, shekara nawa aka aurar da uwarka? Ai duka mun san shekara nawa aka aurar da iyayenmu da kakanninmu. Kuma babu kokwanto, iyayenmu sun fi iyalanmu a yanzu lafiya. Sai ka tambaya shekara nawa aka aurar da ita, saboda yoyon fitsari sai ka tambaye ta, ita ta yi? Ai tambaya ce. Me yasa za mu makance? Mu fa ya dace ya zama tukunan, muna da practical knowledge ne. Iyayenmu da kakanninmu sun yi auren, ba su kai shekara 18 ba. Idan da iya da wani cutarwa, mu ya dace mu sani. Amma lafiyan da iyaye suke da shi, iyayenmu ga su shekara 60, 70, 80, 90, za ka ga a yanzu ga mahaifiyarka mai shekara 70 tana da lafiya wakila fiye da iyalinka 'yan shekara 18. Saboda waccar ta ci, waccar mai tafi daddawa ne, da kuka aka hada da masara, waɗannan suna nan sai tsotsa tsotsai, man gyaɗa ne, da magi ne, da menene kaza kaza ne, da kafi zabuwa ne, duk ba su ba ne. Waɗannan sai ga daga mata sun ɗanɗana bayan shekara 15, sai ga sun fara tafiya kaman rokoki tsofi. Saboda menene? Saboda abin da zamanin ya kawo kenan. Zaka zai yi wahala ka samu ɗan adam da ya kai shekara 60 a yanzu, kai shekara 50 ma ka samu uwarsa ta kai 18 years a gidan babanta. Mafiya yawa duk wanda ke shekara 40 yanzu zuwa 50 an aurar da mamasa ko shekara 12 ko 13 ko 14 ko 15. Ita cutar yoyon fitsari ba sabuwar cuta ba ne? Duk waɗannan fitintunin sabon Allah ya kawo su, ba aure da wuri ba ne? Kuma daman alƙawarin Allah ne, in mun saba masa yanzu ya fara kawo azaba. Me yasa ba ku yi doka akan mazinata ba? Duk zinar da ake a Abuja a hotels muna gani, me yasa ba a yi doka ba? Me yasa ba a yi doka akan waɗanda suke fasikanci kala-kala ba? Ba a yi doka akan 'yan giya ba? duk waɗannan ba a yi doka akai ba, waɗanda ba a yi doka, ba a zartar da doka akan barayi da ke sata kuɗi ba, duk waɗannan an ɗauke kai akai. Bincike nawa aka yi na kuɗin ƙasar da aka sace an gagara komai, wai sai wanda yake zaune ga ƴarsa a gida shekaran ta 16 sai wani Muhammad ya zo yana neman ta da aure, Muhammadu nan Salihu ne sai aka daura musu aure. To wai yanzu dattijan da ya aurar da isa kata lalace 60 years yanzu, wai shi ya zama ya aikata haramun, ya saba wa dokar ƙasa, ya cancanta a hukunta shi. Amma a lokacin da kuke cewa saba dokar ƙasa, kun manta da cewa ya saba wa, kun saba dokar Allah, kun manta da cewa kun saba wa dokar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A talata mai zuwan nan suke so su yi zama na ƙarshe, wannan talata muna roƙon Allah kar ku musu da addu'a mai tsanani, mu dan fara addu'ar shiriya ko, muna roƙon Allah ya sanya imani a zukatansu su gane barnar da suke ciki, su gane halakar da suke ciki, don mu gudu tare, mu tsira tare, mu shiga aljanna tare. Waɗanda ba za su gane ba, muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kawar da su, ya sa musu ciwon mantuwa da sunansu ma sai an tuna musu. Idan lokaci ya yi, Allah ya canja mana su da wanda suka fi inganci. Wannan shi ne irin fahalin da muke ciki. Har a yanzu mutane suna ƙin dokar Allah amma ba su san abin da suke yi ba. Wai musulmi shi zai zauna ya riƙa criticizing, wai auren, wai in kai mutum magana ai manzo Allah, to manzo Allah dai a wani zamani, ai wancan zamani ya ha. Shin yanzu Qur'ani bai da compatibility da kowane zamani? Har kana tunanin cewa akwai zamanin da Qur'ani ya expiring? Kana wannan tunanin? Duk duniya ina ne ci gaban ilimi? Ai tsanani ka ce ilimin zamani da kake tunkaho da shi wanda baka fahimtan ba, ci gaban ka ce ko Europe ne ko kuma America ko? Idan ka je ka Harvard University, wannan kowa yana jin sunan university nan. Harvard University na cikin university ta farko ko ta biyu, in ta yi yawa na uku a duk ranking university da ake a duniya gaba daya, a kowane shekara ko na ɗaya ko na biyu ko na uku a duk duniya. Hatta Harvard University idan ka je law department, abinda suka saka moto nasu na department da aka rubuta ayan Qur'ani ne, da ke bayani akan adalcin Qur'ani, da Allah yake bayani ku yi adalci ko da ga iyayenku ne ko wanda suke makusantan ku, aran ma taimaka mana da aya.
Ya ayyuhal ladhina amanu,
كونوا قوامين.
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين.
وأنا كثيرا يا إذن قري القرآن. الله يسير. يا أيها الذين آمنوا يا كوما في إيماني kunu ku kasance qawamina bil qist, ku kasance masu tsananin tsayawa da adalci, ko akan wane ne? Walau ala anfusikum, ko akan kawunanku, awil walidaini, ko akan iyayenku, wal aqrabina, ko makusanta. Wato idan ka zo shari'a, Qur'ani yace ko iyayenka ne suka yi kuskure ka ba su hukuncin kuskure, ko su suka yi laifi ka zartar da hukunci iyayenka sun yi kuskure. Wannan law department na Harvard University ko kuma faculty na law, ma barin sai faculty na law, wannan shine quotation da suke welcoming duk mai zuwa faculty da wannan ayar Qur'ani, saboda babu wani adalci a duniya da ya kai wannan. Wai littafin mu ne yace ko akan iyayenka, in suka yi zalunci sunansa zalunci, in kai alƙali ne dole ka ba su zalunci, akan kanka addini yace sai kai adalci, in kai kai kuskure dole kai hukuncin da kai kuskure, wal aqrabina, ko ƴan uwanka kawunanka da baffanunka. Ina aka taba wannan a duniya? In banda Qur'ani a ce wai iyayenka ma ba a yarda ka goyi bayan su ba, adalcin nan a kowane situation sai an yi shi. Babu wani halin da aka amince mu yi compromising adalci, dole mu yi adalci ko akan iyayenmu ne, kan ƴan uwanmu ne, kan kawunanmu sai mun yi adalci. Idan irin Harvard University sun amince da cewa Qur'ani iya da compatibility da duniya, har suka rubuta wannan aya a bakin faculty, kai ne ka fahimta na ilimi da kake tunkaho ilimin zamanin, da kake tunanin Qur'ani bai dace da zamanin nan ba, ko akwai shari'ar Allah da bata dace ba? In dai turawan sun amince ma da wannan, tare da mafiya yawan su basu musulunta ba, amma sun amince Qur'ani da dai ne, kuma sun amince da adalci da ke cikin shari'ar Allah. Babu wani adalcin da ya kai wannan a duniya, har faculty na law guda zai dauki ayan Qur'ani ya rubuta a bakin faculty, yana welcoming duk mai zuwa a rubuce da Arabic da Turanci ga duk mai shiga faculty da. Amma maimakon mu musulmai mu yi tunkaho da wannan, sai mutum ya fito a garuruwan musulmai, musulmai su bashi ƙuri'a, idan ya tafi sanadi yanzu sai ya manta da kowa, sai ya manta da addini, yanzu sai ya zama baya tunanin akwai wata al'umma da tace wakilce ta, baya tunanin akwai wasu jama'a da suka zabe shi suna da addini, baya tunanin akwai wasu jama'a da suka zabe shi suna da manufa, duk ya manta da wannan abin da ya ga dama shi yake aikatawa. Mu kuma mutane muna nan mun zama dolaye, ba mu san ƴancin mu ba, ba mu san ƴancin mu ba. A duk halin da ake ciki, wani da aka bashi naira 2000 shikenan imanin sa ya kare a wurin. Duk zaluncin da shugaba ya a wurin sa, shi amirul mu'minina ne, ba nan kadai ba, amirul mu'minina wal mu'minati, duk abun da yayi a wurin sa daidai ne saboda ya samu naira 2000. Amma makarantu ba su dame shi ba, asibiti bai dame shi ba, lalacewar tarbiyyar yara bai dame shi ba, ruwan sha bai dame shi ba, wutar lantarki ba ta dame shi ba, rayukan al'umma da ake asara bai dame shi ba, me da masa naira 2000 ya ci daga nan shikenan ya zama makafo. Allah ya kare mu daga wannan wauta da rashin hankali din. Allah ya gyara mana wakilanmu da shugabannin mu. Allah ya ba su ikon gane ingancin addinin musulunci da biyayya da shi. Na'am.
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا.
وإذا قيل لهم إذا أكثروا سؤالا من المنافقين تعالوا كذو إلى ما أنزل الله زواج أبن الله يسوقر wa ilar rasuli, haka zuwa ga abinda manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ya karanta, ra'aital munafiqina, zaka ga waɗannan munafukai yasudduna anka sududa, suna togewa daga gare ka togewa, wato suna kin imani da sakonka, kuma suna hana masu son fahimta fahimta. Wannan aya na da alaka da bayanta wa idza qila lahum, sai Allah ya gina magana mabniyyun lil majhul, idan aka ce musu ta'alu kuzoku ila ma anzalallahu, zuwa ga abin da Allah ya saukar, shine maganan da ba Yahudu yace mu je wajen annabi zai mana shari'a da Qur'ani, ba zai zalunci ba kuma baya karbancin hanci. Wa ilal rasuli, aka kiraye su zuwa ga kotun annabi Muhammad, tsira da aminci tabbata gare shi, wanda shine kololuwar adalci. Duk ga wannan ra'aital munafiqina, sai kaga munafukai yasudduna anka sududa, suna togewa daga gare ka togewa, wato suna hana jama'a a je wurin. Annan wai ba Yahudi ke cewa a je gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mai da'awar musulunci ke cewa a'a bai yadda ba. Me dalilin ba Yahudi yace gaban Muhammadu ba a cin hanci kuma ba a ciwa-ciwa? Kai munafiki, me dalilin rashin zuwa gabansa? Shine idan aka je wajen za a bawa ba Yahudi, ni kuma na ji zuwa je inda ake ciwa-ciwa. Kaga imaninsa bai shiga zuciya ba. Inda imani ya shiga zuciya, daga nan ya amince ba Yahudi ya bi shi gaskiya ba, sai an je kotu ba sai bar masa kayansa. So irin waɗannan ababe su suke sa mutane suke barin imaninsu. Har a yau mutane da dama waɗanda Allah ya musu ni'ima ta duniya da ido yake iya gani, shine kamar ni'ima ta kuɗi, ni'ima ta mulki, ba a koda yaushe suke amincewa da addini su biyayya gare shi ba. Yakan amince da addini a lokacin da ya ga maslahar da yake nema addini ne zai sa ya cimma. A lokacin da ya fahimci zai iya samun maslaha ko babu addini, to a wurinsa a lokacin addinin ƙauyenci ne. Inda yau musulman da muke da shi suna da manufa mai kyau ta wakiltar al'umma, suna da manufa mai kyau ta shugabanci mai kyau, da kashi 90 cikin 100 matsalolin arewa ko na Najeriya sun kare. Amma sai Allah ya jarrabe mu tunaninsu daban, shari'ar Allah daban. Idan ka ga mutum ya tuna shari'ar Allah a inda ya dace da son ransa ne, to mu sani cewa sabawa Allah, sabawa manzon Allah, yana ma bata imanin mai imani gaba daya. Dukkan ayyuka suna lalacewa. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Ya ku masu imani, ku yi wa Allah biyayya, ku yi wa manzon Allah biyayya sallallahu alaihi wasallam, kuma wala tubtilu a'malakum, kar ku bata ayyukanku. Don haka wajibi ne, idan nace ni musulmi ne, to ya zama a cikin shari'ar Allah ba ni da zabi. A cikin aure na shari'a ne, a cikin tarbiyyar yara shari'a ne, a cikin zuwa ofis shari'a ne, a cikin zama a ofis ina shari'a ne, a cikin tuka mota ta shari'a ne, a cikin zuwa masallaci na shari'a ne, shiga kasuwa na shari'a ne, kasuwanci na shari'a ne, saya na shari'a ne, sayarwa na shari'a ne, saboda shari'a ita gaba ɗaya system ne na rayuwa, babu bangaren da ba ta shiga ba. Idan kana gida ka shiga gidanka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In ka samu danka na shan hannu ruwa da hannun hagu ka ce haramun ne, manzon Allah ya hana bid'a ne, sha da hannun dama. Iyalinka na tsaye na cin abinci ka ce masa zauna, ba amince a yi haka ba. Yaro ya shigo gida ba sallama, zo yi masa nasiha, shari'a ta ce in za ka shigo ka yi sallama. Ka fita a gida ka yi addu'a, bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah, shari'a ne. Ka je ka office akan lokaci, baka kari alƙawari, doka ba ta ce a je karfe 9 kai sai karfe 11 ka je ka ba, lokacin da aka fada sai ka je, wannan shari'a ne. An zo kiran mutum to ranka ya dade, yanzu ga dukkan gida za a bayar, to supply ne na kaya guda 150, mun ga yanzu saboda baka da kuɗi kuma mu ma akwai kunci, za a yi supply guda 100 guda 50, sai mu raba kuɗin, ka dauki 25 mun dauki 25, wannan ranka yana cikin albarkar office, sai ka ce wannan haramun ne, in na ci zan je ni wuta gobe kiyama. Wannan shari'a ce. An zo a hada baki da kai, wane Kirista ne, wane Bayahudi ne a office, a cutar da shi, a masa munafurci, a masa ritaya, a masa mugunta, ka ce a addinin Allah bai amince da wannan ba. Ko da ba ma addini ɗaya, shari'a ta ce kan na cuce shi, don haka ba za a hada baki da ni a cutar da wanda baya addini na ba. Duk abin da ya shafe ka, to wannan shine addini. Kasuwa ka je yi ciniki irin yadda addini ya tsara, shiga addini da kasuwa, haka shari'ar musulunci take. Mu addininmu ba addini ne na rana ɗaya a sati ba, addini ne na awa 24, kwana 7 a sati, wata cir gaba ɗaya. Babu wani lokacin da ake so ka zama off wa addinin Allah ko wa shari'ar musulunci, kullum on ake bukata ka zama. Babu wani lokaci, ko bacci kake da shari'a muke bacci, da shari'a muke farkawa. Za mu kwanta mu yi alwala, mu yi kulhu wa falaki nasu, mu tofa sau uku, mu yi ayatul kursi, mu yi amanar rasulu, mu yi kul ya ayyuhal kafirun, hadisi ingantacce ya kawo wannan. Muna baccin a dare, za mu kaji mun yi juyi, sai kaji muna subhanallah walhamdulillah. A cikin dare mutum ya farka, zai yi alwala, ya tashi, ya yi qiyamul layli, sai kaji yana inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari, motsi kadan sai kaji yana shiga bandaki, a'udhu billahi minal khubuth wal khaba'ith, san sai kaji ya fito gufuranaka. Mu addininmu kullum a cikin sa muke, ran da muka wayi gari muka mai da addinin iya masallaci da gida, da wasu kwanaki na ranar juma'a da ranar idi da aikin haji, muka cire shi a sauran ababe, to munafurci ya shiga cikin aiki. Matukar mu masu imani ne, to addinin ko ina sai ya ratsa, ko ina kake addinin ya ratsa shiga cikin ka. Ƴan uwana musulmai, wanda ya fahimci musulunci ya fahimci sunna, musamman idan yana da ɗabi'u makarimul akhlaq, yadda annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya karanta, wallahi duk inda ya je a duniya ba bakawaye bane, kuma ba daƙiƙi bane, kuma wayayye ne. Amma idan ya wayi gari bai san ɗabi'un musulunci bane yake mai da shi bakawaye. Amma kai da kake da ɗabi'un, da duk inda kake an ce faɗi gaskiya, duk inda kake ka zama mai kyautatawa musulmi da wanda ba musulmi ba, ka zama mai riƙon amana, ka zama mai murmushi zuwa ga jama'a, ka zama mai taimakawa gajiyayyu, ka zama mai taimakawa duk wata halittar da ke da hanta a jikinta. In ka taimake ta, Allah zai baka lada. Wane wuri za ka je ka zama baƙawi? Babu inda za ka je ka zama baƙawi. Sulaka addini, muwayayyen addini ne. Mu ɗauki addini a cikin dukkan rayuwarmu. Takaita addini zuwa ga zamantakewarmu na aure da ranar juma'a da bukukuwa yake sa musulmai su walakantar da addini. In aka yi wasa kuma, sai musulmi ya koma munafiki, sai ya rika zama wani wuri ya karbi addinin, wani wuri bai karbi addinin ba. Musulmai nawa ne za ka tsaya da su akan gemu, sai ce maka wannan gemu shiho bai yadda sunna ba ne, ya manta duk hadisan da ke magana a kai, ya gama ta da hijabi, shi musulmi ne yana kallon da, sai ya ce kuliya alayda bak, haka ake isgidi, kuliya alayda bak. Sheikh bin Bas rahimahullahu ta'ala ya ce duk wanda ya isgili wa sunna ya zama arni. A cikin littafin sa ne me, a cikin littafin sa na ainihin wujubu tamassuk bis sunna wa khatarul bid'a, wajibci riko da sunna da hatsarin bid'a, da kuma a cikin littafin sa da ya magana akan ainihin hatsarin da ke cikin mace ta je wajen aikin maza tana gwamayya da su, yace izgili wa sunna yana fitar da mutum a musulunci. Ya kawo ayat da Allah yace kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum in afu an ta'ifatin minkum nu'adhibu ta'ifa aw iyufa an ta'ifatin minkum tu'adhabu ta'ifa. kamar da imamu warshi da kimahullahi ke karantawa so ana ayi halin dole mu rike koda akwai abin da imaninka bai kai kai ba to kar ka izgimi gare shi kar kuma ka tsaya kada ka ra ƙarya kaddara kuskure ya fara kasu gemu wallahi shedan da kai amma kai da sunna ne abin da kokunta sunna ne to wannan ya tafi wato duk abin da kar ka aibata aibata wanda kalubalantan ya fi hasari dan shine ya zai maka ke da wahala amma in ka amince kai dan adam ne gajiyayye sai ka ce ku taimaka mana da addu'a cigaba da mana nasiha Allah zai taimaka mu gyara misali kenan shike nasiha da Allah ya taimake ka amma kar ka tsaya kai bid'a ko kai wa sunna karantsi ko kai wa qur'ani karantsi kuma kana tinkaho da wannan Allah ya kare mu daga wannan ya kare mu daga zama munafikai a cikin addini na'am
فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا
fa kaifa yayi lamarin zai kasance idza asabatkum musibatan idan musiba ta auka musu bima qaddamat aydihim da abunda hannayensu suka zartar musu da abunda hannayensu suka gabatar kuma ja'uka sai suka zo gaba gare ka annabi ya halifuna billahi suna maka rantsuwa da Allah in aradina ba ma nufin komai illa ihsanan sai kyautatawa wa tawfiqa da dacewa mu fa kyautatawa muke nufi wannan ayan na da alaka da ayoyin bayan da muke karantawa ita dalilin saukanta bayan Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ya kashe wannan munafiki din an masa kirari da Umar al-Faruq radiyallahu anhu mai bamba mai raba ƙarya da gaskiya a daidai wannan lokacin sai ƴan uwan wanda aka kashe suka taho wajen annabi tsira da aminci sabbata gare shi ya rasulullah muna ga ya dace tunda abin ya faru a haka kuma ba gaban ka aka zo ba ya dace a dan bada diya na raquma guda 100 tunda sayyidina umar ayi abin da gaggawa ai mu wallahi ba ma mun goyi bayan abin da shi wancan yayi na kin shari'ar da kai bane dan uwan namu bamu yadda da abin da yayi akan shari'ar da sayyidina abbakar yayi ba ai duk kuskure ne amma dan adam ajizi yake kada yake bai cika goma ba to da haka muna ga sai a bada diya saboda magadansa da mu ɗan uwa mu samu abin rabawa amma dai abin da yayi dole dai mu mun san gaskiya mutumin kirki ne kuskure ne ya faru kuma kai da kanka ka ce mana ai duk dan adam mai kuskure ne irin waɗannan kamun kafa din sai suka zo da wasu ababe su gaba su ce ga abin da suke nufi ba amma sai su kare nan su kare nan shine yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qaumakum suna so su amintar da ku su amintar da mutanansu wannan shine babban wahalan aikin munafiki shine yana so kowa ya yadda da shi ko ba zai yi ba dan ko annabi Allah bai sa kowa ya yadda da shi ba babu wani matsaya da zaka dauka duk duniya kowa ya yadda da kai a lokacin da kai wannan wani zai yaba wani zai zage ka idan kai baki wani zai yaba wani zai zage ka in kai fari wani zai yaba ya zage ka idan ka gwama fari da baki wani a lokacin zai zage ka in ka bar farin ka bar bakin ka koma kore wani sai tsine maka albarka a kai babu launin da zaka yi a barka amma menene ribar ka idan ka zo sai ka duba me Allah yake so me annabin sai karantar to sai ka tafi kai tsaye sai ka aikata idan Allah ya yarda da kai ko duk duniya babu wanda da ka ci riba kuma ka samu wannan gyadar dogon da muke roko sama ƴaƴa kasa ƴaƴa tsakiyanta ƴaƴa ita ma ka same ta daga lokacin saboda duk wanda Allah ya yarda da shi ka nufi Allah Allah ya nufi ka to wannan ko me kai ka ci riba a rayuwarka to sai suka zo suke waɗannan da barbaro sai Allah ya saukar da wannan aya ya ce fa kaifa idza asabatuhum musiba yayi lamari zai kasance in musiba ta same su wannan musifa shine rasa dan uwansu don rasa rai yana cikin musifa don Allah ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi kaga wannan wal anfusi ne aiko to was-samarat wa bashir as-sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun kaga rasa rai da ya faru na dan uwansu Allah ya kira shi da sunan musifa to anan sai ce fa kaifa idza asabatuhum musibatun yayi lamarin da kan suke in musifa ta auka musu suka samu tawaya a cikin rayukansu dan uwansu ya ba duniya amma ba haka kawai Allah ya zalunce su ba bima qaddamat aydihim saboda abin da hannayensu suka jawo musu shi sayyidina Umar haka kawai yayi abin ko kuma wancan shi ya tsokano saboda abin da hannayensu suka tsokano musu ai da baki ya fara ma sai Allah ya kira hannu saboda duk abin da ake kullawa baki idan ya fara zuciya ta kulla, hannu ke zartarwa. Shi yasa duk laifin da dan adam zai yi hannu shi yake hukuntawa. Idan zuciya ta daura niyya mai muni, sai hannu ya dauki abun yi, shikenan sai ya je aiwatar da aiki din. Idan aikin alkhairi ne, hannu dole sai an yi da shi. Babu dama kai sallah baka yi aiki da hannu ba, babu dama kai azumi baka yi aiki da hannu ba, babu dama kai aikin haji baka yi aiki da hannu ba. Haka babu dama dan adam yayi kisan kai na zalunci bai aiki da hannu ba. Da hannu ake mari, da hannu ake daukan sanda a daki mutum, da hannu ake daukan bindiga ayi harbi, duka da menene? Da hannu ne. Da hannu ake ciwatuwa a saka hannu ayi satan dukiya da alkalami, da hannu ake karban cin hancin, da hannu ake bada cin hancin. To hannu shine asalin ainihin uwar da ke tsakanin kullawa gaba daya, shine bima qaddamat aidihim. Shi yasa wurare da dama Allah yake mana magana akan hannaye. In musifa ta auka sai ce hannunmu ne jawo mana a ranma, ba mu koda ayoyi guda biyu a Qur'ani.
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء
سنكتب
ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق
ذلك بما قدمت
أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يعبد الله
وما أصابكم من مصيبة بروا
فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير
ظهر الفساد
في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
جزاكم الله خيرا. أولاً آيوي دعا رما يكامان دوك الله يكرا حنائي da su suke jawo ababe. A ayar farko wace kawo mana? Laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqqin wa naqulu dhuqu adhabal hariq. Sayati dhalika bima qaddamat aydihim wa anna Allaha laysa bizallamin lil abid. Da Allah ya kira azaba sai ce saboda abin da hannayensu ya jawo ne. Kuma ya sake cewa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer. Cikin shura kenan ko, ba abin da zai faru gare ku na musiba fa sai abin da hannayenku suka jawo muku, don ma Allah ya yace muku da yawa. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinna. Fasadi barna ta bayyana fil barri akan tsandauri, wal bahr da cikin kogi bima kasabat aydinna, saboda abin da hannayen mutane suka girgira. Wannan hannu shi yake kulla ababe, duk abin da zuciya ta yi hannu zai zartar, abin da baki ya faɗa hannu zai yi. Shi yasa hannu ya zama shi ne tsakatsakiya. Bai ga wannan wa min al-nas may yajlisu bi ghayri ilmin wa yattakhidhu kulla shaytanin wala hudan wala kitabin munir thani ismin go li dhilla an sabilillah. Wannan duka ga sunan ayoyi da dama. فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك سيسو غاري كا يحلفون بالله سنا ما كرنتوا ده الله سوني ين وان وان دا كشي ان اردنا والله با معرفن كوم با ما نفن كومي الا احسانا سي دي احسان كو وتوفيقا ده كما نيمان داتيوا واتو دوك ده wannan abin da suke fara yanzu suna neman dacewa ne. Wato huku wanda yayi laifi, yayi laifi an yanke mar hukuncin kisa, kuma an yi kisa, sannan kuma a haka zo a ce a bada diya, ina ka taba haka? Amma duk da wannan suka ce in aradina illa ihsanan wa tawfiqa. Amma duk da haka malamai suka ce wannan kuma baya justifying. A yanzu daga wani yayi sai ka dauki makami ka zartar. Me dalili? Saboda su sayyidina Umar, sahabban manzon Allah da sallallahu alaihi wasallam, baka san wani umurnin ya ba su ba. A yanzu ko babu annabi, balle ka ce an ba da wani umurni gare shi, balle baka dama ka je ka zartar. A yanzu abinda za ka yi sai ka ɗauka ka kai gabannin shuwagabanni, ka kai wajen da za a yi shari'a a yi hukunci, haka ake. Amma ɗan adam da hannunsa ba zai aiwatar ba. Mafhum? Tayyib, na'am.
أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.
أولئك الذين ما سوعن تصفادهم سوني ودن دي يعلم الله الله يزن ما في قلوبهم أبن لكي تكين زكاة تنسو فأعرض عنهم كتوك كيدا زغليسو وإذهم كمسوا وأزي وقل لهم كجاء مسوا في أنفسهم كاوننسوا قولا مغانا بليغا مي إساء مي سادد من فر أبن دعكي سودة سادر مفهوم أولئك وانشنشي منافقين لسيدنا عمر يكشي دا ودنن ينقوان سيندد ستبو أنا مغانا مصمع كان ينقوان سما سنيمان ديا يعلم الله ما في قلوبهم جد سنشي إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا Allah yace a ce ya san abin da ke cikin zukatansu saboda munafiki abin da bakin sa ya fada daban abin da zuciyarsa ta kulla gaban daban shi yasa Allah yace idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibuna irin rantsuwar da suka yi da harufan da suka yi da su Allah ya ba su amsa kaga idza ja'akal munafiquna qalu نشهد كاغا نشهد توكيدي انك غا ان تازوكو لا لام القسمي رسول الله والله يعلم انك الله يكاو نون التوكيد دين اننا توكيدي والله يعلم انك لرسول غا لام القسم سنن والله يشهد ان المنافقين كاغا يشهد غا ان توكيدي لكاذبون غا لام القسمي سو irin magana da suke da ita Allah ya ba su amsa shi munafiki kala biyu ne a wurin malaman aqida akwai annifaq al-akbar akwai annifaq al-asghar annifaq al-akbar babban munafurci shine wanda zuciyar kafurci ne amma baki na bayyana musulunci karamin munafurci shine wanda manzon Allah yake ayatul munafiq salasa ayoyin mutum munafiki guda uku ne a wata riwaya yake cewa arba'un man kunna fihi kana munafikan khalisan ababe hudu duk wanda ke ciki ya zama tantirin munafiki ومن كان فيه خصله فيه خصله من النفاق حتى يدعها دو wanda ke da kwaya da iya da wani element iya da wani bangaren munafurci har sai ya bari hadisin bukhari na farko annabi ke cewa idza haddasa kadhaba idan yayi magana zai yi zuki ta balle zai yi me zai yi ƙarya professional liar ne idza haddasa kadhaba wa idza atmina khana in an bashi amana zai ci wa idza wa'ada akhlafa in yayi alƙawari zai ƙarya wa idza khasama fajara shi da kansa idan ana magana da shi akan fahimtar wani abu sai ya zama fajiri yanzu sai fara zagi zan ci kaza kaza zan yi kaza kaza magana ake na baki yanzu sai ka kuma ya dauki zage zage bi ma'ana Bahaushe yace mai abun fada shi yasa duk mai hujja mutumin kwarai baya furta wasu munanan kalmomi a bakin sa amma shi yanzu daga an fara magana sai koma fajirci fa muka zaka za yan ku tuka zaka yan kaza kaza sai fara zage zage waɗannan sune alamomin karamin munafiki amma zabgegen munafikin to zuciyarsa a cikin ta ba imani amma a harshen sa imani ne Allah ya kare mu daga munafurci babban da karamin in ma akwai dan autan masa ko jikan munafurci Allah ya kare mu don haka yake cewa fa ina shin ya alamu Allah ma fi qulubi Allah ya sa abin da ke cikin zukatansu fa'alit anhum ka dauke kai gare su wato Allah yana ga annabin sa sauran yan uwan duk da abin da suka yi munafurci ne kar ka kashe su don kada a ce Muhammadu iya kashe sahabban sa ai musu abin da ya faru ko saboda ba za a fahimce shi ba za a ce suna tare da shi yana kashe su to shi sa aka ce fa'alit anhum shine la taqtulhum kar ka kashe su wa idhum kuma ka musu wa'azi amma duk abin da suka yi na munafurci kai wa'azi shi sa aka saukar da suratul munafiquna aka saukar da suratul tauba ko basmala ba a mata kawai bara'atun minallahi duk in ka bi cikin ta babu abun da ake sai magana akan munafikai ya hazarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u su suke ga manzon Allah wa minhumul ladina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun sune irin su jaddubuna kai suke ce masa manzon Allah ce kada manzon Allah ka je filin yaki da mu saboda akwai kaza da kaza wani wa minhum man yaqulu dhalli wa la taftinni ala fil fitnati sakatu wa inna jahannama la muhidatun bil kafirina in ka bi tauba akan munafiki ake magana saboda babu wanda suke cutar da addini kamar munafiki munafukai kenan. Sai sa a farkon bakara Allah ya yi magana akan mu'minai a cikin ayoyi kwaya hudu kawai daga alif lam mim dalika kudalim kajina sai ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihuna sai kafirai innal ladina kafaru sawa'un alaihim aya 3 zuwa 4 an gaba kafirai masu imani aya 4 munafikai har karshen bakar labarin munafikai ake barwa wa minan nasi may yaqulu rabb wa minan nasi may yaqulu wa minan nasi duka akan su ake magana har bakar ta kare Allah bai dinga magana akan munafikai ba saboda hatsarin da ke tare da su Allah ya kare mu daga munafurci ko wani iri wa kullahum ka gaya musu fi anfusihim a kawunansu ka musu wa'azi ka gaya musu kaulan magana baligha mai sadarwa ma'anan balaga in ji malamai suka ce shine isalul ma'ana ila alqalbi bi ahsani tariqil lafzi shine ka sadar da ma'anar da kake son sadarwa zuwa ga zuciyar dan adam da mafi kyawun hanya da kuma mafi kyawun lafazi bi ahsani lafzi shine isalul ma'ana ila alqalbi bi ahsani lafzi sadar da sako zuwa ga zuciya da mafi kyawun lafazi da za a fahimce ka shi yasa saboda amfanin lafazi ko annaba Allah zai tura sai tura wa kowace jama'a annabi da ya iya yaran su wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi sai a turo shi da yaran mutana sai yazo ya musu yare irin nasu yanzu ka dauko dan kasar Saudi ya kace wa'azi anan wani lokaci zai gana wa'azin kaman ba zai shiga cikin ka ba saboda matsalar su daban namu daban amma kana daga dan arewacin Najeriya yana fara sai ka ji ya sa kusa tsakiyan kaya daka a daidai sai ka ji kusa ka shiga saboda me saboda da dan gari akan ci gari kuma da dan kasa akan ci kasa haka da dan gida akan ci gida da dan daki akan ci dakin to in ka samu dan gidan ko dan garin ko dan kasar ko dan dakin to sai ka ci abin da kake bukata shine wa kullahum fi anfusihim qawlan baliga zai isar da sako yadda ake bukata Allah ya kare mu daga munafurci babba da karami in akwai dan autan ma Allah ya kare mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala alam amin 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 amin
a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim akwai wa mabukata wadda ba su da damar yin suhurku kuma buɗe baki
Allah ya biya ta da gidan aljanna Allah ya ba ku kuma ikon yin aiki da kudin da ta bayar ta yadda ya dace din Allah ya ciyar da ita abincin aljanna amarce ta da kayan ni'imar aljanna innahu waliyyu zalika wal qadiru alayhi wa ala kulli shay'in qadir na'am
sai akwai dan majalisar da ke wakiltar kamar karamar hukumar Bauchi wadda ya aiko da fadul guda biyu na shadda wadda a kowace bangal akwai shadda guda 20 da ta guda 20 a kowace zaka akwai yaji 10
to Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sa bayan raba kuma kayan marayu su dage su wakilci al'umma da abin da ake bukata saboda intanet ya kawo kayan marayu yayi kokari to shi ma dan majalisa anan yayi kokari amma akwai primary aiki shine dole a constituency mutum kuma ya tsaya ya ga ba a cutar da al'umma sa ba musamman addinin ta wajibi ne a can su kare mana addinin mu iya gwargwado wannan kayan marayu Allah ya saka da alkhairi Allah ya ba su ikon taimakawa yadda ya dace da kuma tsayawa akan addini yadda ya dace wallahu ta'ala alam
nan ma dai ko ta kaiwar Allah da ta Qur'ani cikin wa masallaci birnin gani da naira 200 wa marayu akan Allah ya yi mata cutar da ke damunta
Allah ya yaye mata cutar da ke damunta kuma ya tsunduma ta aljannan firdausi
amin sai wannan ita ma ta ba da Qur'ani cikin a baiwa malam Allah ya yaye mata cutar da ke damunta
to Allah ya tsunduma ta aljanna ya yaye mata cutar Qur'anin sai a ba wa aran mana insha Allah. Na gode Allah ya saka da alheri.
Sai kuma wani bawan Allah tun da gombe sai yana iya tafsirin malam yana neman addu'a ko malam da sauran gombe.
Duka Allah ya biya mana bukatun mu na alheri kowa da kowa a nan wurin. Da mai sauraron mu a media ma kafofin watsa labarai na'am.
Sai tambayoyi.
Na'am.
Ba da mai tambayar farko tana cewa ne ya halatta mace mai takaba ta kalli karatun tafsiri a talabijin.
Babu laifi ya halatta shari'a bata hana wannan ba duk abin da yake da alaka da koyon ilimi matuƙa tana cikin kaya na kamala da aka karantar wannan babu laifi a cikin haka insha Allah shi yasa hadisi yace manzon Allah ya zikrullah ala kulli ahyanihi yana ambaton Allah a kowane hali da wannan yasa matar sa na Aisha radiyallahu anha tace matuƙar abu ne na ambaton Allah ko na neman ilimi a kowane hali ba a hana namiji ko mace nema ba sai dai wani lokaci ya zama mutun ya fi sakewa da yalwa ba shi da ba shi da wani lokaci don haka suna da ikon yi insha Allah. Mijin sai dai da su Allah ya gafarta masa. Na'am.
Sai wannan yake cewa malam shin akwai bakar fata a aljanna?
Me ya hana bakar fata ya shiga cikin aljanna? Me dalilin da yasa ba zai shiga ba? Ga na farko ga hadisin Bilal da Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya kawo a saurara. A saurara. Ga hadisin Bilal da Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya kawo cikin Tamamul Minna fi ta'liqi ala fiqhi sunna. Da manzon Allah yace inni samitu khashfatan alayka fil janna. Ai ya ji motsin takalman Bilal a aljanna, kuma Bilal bakar fata ne dan Habasha nan Ethiopia. So da haka insha Allah ta'ala akwai bakar fata a aljanna. Wallahu ta'ala alam. Mu ma Allah ya samu.
Saboda kuren tsara karancin lokaci da mutu ya ana, amma dai akwai takardu da yawa na neman addu'a a wurin malamin gobanin gwamnati.
Duk takardar da ta zo ta koda injiniya Ibrahim bai karanta ba, mai takardar Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi, sharri dukkaninmu Allah ya kare mu, ya kuma jigan iyayenmu da malamanmu, kyawawan addu'o'inmu Allah ya amsa mana. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid.
Masha Allah. Allah ya saka wa malam alheri. Shibirar addinin musulunci da Darul Islam wani ke shago mai nan ba Aisha shida. Lauchosun complex. Daura garan da ba launti. Kasuwar wunti. Bauchi sai Najeriya. Ita ce jira mu wannan MP3. Ga lambar wayar mu. Ga masu bukatar neman mu akan lambar waya. Kamar haka. 08060300275. Ga nan mu a cikin harshen Turanci 0806302275. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.